بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وأعلم لك يا إساك تعلمو دومنتي قبل كراتمو دومك سابا نساتي ساتي دقلها دي bayan sallar asubahi a wannan masallaci mai albarka a karatun littafin Ighathatul Lahfan fi Masa'id Ash-Shaytan na Malam Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Kuma ban manta ba a zamanmu na ƙarshe kafin Ramadan darasi na 22 muka yi, za a tashi na 23 ko babi na hudu. Na san kuna rike, kun sa alama insha Allah. Babi na hudu a wani littafi mai albarka da Malam Ibn Qayyim ya sanya wannan babi suna cewa rayuwar zuciya da hasken da ke cikin zuciya shine sinadari da sababin duk wani alheri a zuciyar. Ma'ana ana samun alheri a zuciya idan ta zama rayayya, idan kuma ta zama akwai haske a cikinta. Sannan kuma matacciyar zuciya mai duhu, wannan mutuwar da kuma duhun shine sababin da kuma sinadarin samuwar duk wani sharri daga wannan zuciyar, ko wanda sakamakonsa ke komawa kan wannan zuciya. Farkon bayanin ya gaya mana cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne asalin alheri. Asalin alheri a zuciyar mutum shi ne a samu haske, a samu rayuwa. Rayuwar farko tukuna, domin in babu rai to haske ba zai zo ba. Bayan an samu rayuwa sai kuma a samu haske. Rayuwar da ita gaɓuɓɓan jiki suke aiki, wanda suke da alaƙa da zuciya, jinsa zai ƙarfi, ƙarfin jikinsa ma tukuna, da jinsa da ganinsa da kunya da kame kai da kuma gwarzantaka tasa, duk dai wannan na san muni. Sannan a ɓangaren abin da ya shafi hasken, za a samu haske wanda da shi zai gane hanyar da zai tafiya. A ɗaya ɓangare kuma, idan har zuciya ta zama matacciya kuma mai duhu, to duk wani sharri da zai same ta ta wannan ɓangare ne. To bayan ya kawo mana waɗannan, shi ne ya mana magana a kan wani misali guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana a cikin Alƙur'ani dangane da waɗannan abubuwa, inda yake cewa wali hadha yadribu Allahu subhanahu al-mathalaini al-ma'i wan-nari. Allah maɗauki ya buga wasu misalai guda biyu a cikin Alƙur'ani, guda biyu, ɗaya da ruwa, ɗaya kuma da wuta, dangane da abin da ya shafi wahayinsa. Wani misalin kuma shi ma guda biyu, ɗaya da wuta, ɗaya da ruwa, shi kuma dangane da bayinsa. Dangane da wahayi ya kawo mana ayar suratul Ra'd da Allah yake cewa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabadan rabi'a wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fi al-ardi kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Wannan aya a cikinta akwai waɗannan misalai guda biyu, da wanda ya shafi ruwa da wanda ya shafi wuta, dangane da wahayi. Dangane da wahayi, wannan ayar abu ɗaya ta shafa maganar wahayi, duka misalan biyu kuma a cikinta suke. Dan dai tuna mana ne, shi yasa na dawo kanta, saboda maganar mu ta ƙarshe da zamu dora akai tana da alaka da wannan din ne da ya kawo mana akan ka zamu dora shine mun kullura da wannan misali a cikin Allah madauke magana akan cewa Allah ya zubo da ruwa ya saukar da ruwa daga sama ya saukar da ruwa daga sama sai aka samu kwari kwaro ruwa mun san abin nan alwadi abin da ake nufi da shi shine kwari da ke tsakanin duwatsu ga dutse babba ga wani dutsen babba to a tsakani ana samun kwari to ruwa yakan taru galibi kuma larabawa nan ne sukan samu wato ruwansu da suke sha su da dabbobinsu da suke kuma amfani da shi kamar yadda kake ce dam dam yawa a samu dam sai ya zama wannan dam din ya kwashi ruwa ma'anar ruwan saman da ya zo sai taho ya cika wannan dam ka kaddara kamar dam din garin nan ruwa ya sauka ya taho ya tafi kuma ya cika shi a fasalat awdiyatun biqadriha kowanne da girmansa ma'ana gwargwadon girmansa gwargwadon cikar da zai idan dam babba ne ruwa da yawa ya taru a ciki idan karami ne ruwa kaɗan ya taru a ciki to haka zuciyar mutum take wannan dam ɗin ka ɗauke shi ita ce zuciyar mutum kuma amma lokacin da ruwan ke tafe fahtamala as-sailu zabadan rabiya shi wannan ruwa mamakon ruwa da aka taho aka yi shi sai ya ɗauki kumfa ƙari da kumfa da kuma abin da ke tarkacin cikin gari yanzu idan aka yi ruwan sama ai haka za ka samu duk taruwar da za ku yi shara ba za ta yi wannan ruwan saman kyau ba haka ne ko ba za a yi sharar gari za a mai amma ruwa ne zai wanke garin tsaf sai tashi tarkacin kuma gaba ɗaya sai ka je ka same su a dam haka ake ko ba haka ake wannan abin da ya kwaso na tarkacen shi ne ke haifar da wannan kumfa idan ruwan ya samu dama ya tsaya a dam ɗin ya zauna har ƙasa sai ka ga a hankali ruwan ya yi gare ji kuma wannan kumfa a hankali sai ta tafi wannan tarkacen kuma za a zo cikin sauki a yaye su to irin wannan abin da yake faruwa shi ne ke faruwa a zuciyar mutum idan ilimi da imani suka shigo cikin zuciya suna harzuka tarkacen shubuha da sha'awa da ke cikin zuciyar sai su birkita su kamar da ibnu qayyim ya ambata cewa yayi wannan misalin a cikin ilamul muqin yana faɗi a can a cikin ilamul muqin cewa irin yadda idan mutum ya sha magani me yake faruwa a jikinsa waɗannan ƙwayoyin cutar da suke jikin yayin da aka sha magani sai su birkita su shi maganin sai birkita ƙwayoyin cutar sai su harzuka domin ba sa zama wuri ɗaya da magani da ƙwayar cutar to idan ya zo sai ya hargitsa su ya rikita su sai ya koro su ya fata-fata da su wannan birkicewar da za su fito ɗan adam ba zai ji daɗi ba sai lokacin da za su fita sai maganin ya samu nutsuwa sai aikinsa sai ka ji jikin mutum ya yi sauƙi to irin yadda magani ke furzo ƙwayoyin cuta daga jiki to haka nan idan wahayi shine ilimi da imani in suka shiga zuciya sai su fito da shubuha da sha'awa waɗannan cututtukan zuciya guda biyu sai a hargitsa su sai su rikice sai su fito sai zama zuciya ta samu lafiya an wanke ta an tsarkake ta irin yadda ruwa ke wanke gari kuma sannan ya taru a wuri guda bayan ya hargitsa ruwa abin nan dam domin farkon lokacin da aka yi ruwa a dam ya yake zama zai burkice ne gaba ɗaya haka nan wani ruwa wanda ba shi ba ma komai kankantarsa in dai akwai ruwa da rami ko in ce kwari da ruwa a wurin za ka ga cewa ƙurarsa ta tashi daga ƙasa saboda wani ruwan mai ƙarfi ya shigo shi to can wannan tarkace sai su koma gefe idan da akwai waɗannan abubuwa da ba ruwa da ƙasa ne da abin nan da tarkacen gwangwani da ledoji da sauransu
in suna ƙasa lokacin da aka ruwa ina suke tasowa sai su taso sama sai su taru a wuri guda sai kuma ruwa in ruwan ya dade sai ya nutsu sai ga an zo an diba an sha cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ko da ba a masa komai ba kun fahimci wannan zancen to haka zuciya take idan wahayi ya shiga cikin ta idan mutum ya samu ilimi ilimin kuma na alqur'ani da kuma na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine misali alma'i din ne a san wannan meme ta muke amma ina so mu tuno mana ne da mu samu inda zamu dora zancen mu wa mimma yuqiduna alaihi fin nari hakanan wani misali shine annari misali da yake da alaka da wuta shi kuma daga abinda yuqiduna alaihi fin nari abinda suke a kona shi a wuta nan yana zancen azhab wal fidda zinari da azurfa idan aka dauko zinari ana aikin gyara shi a fidda dusar sa a ware ta daga gangariyar zinarin da azurfa har mun yi zancen wannan ana kiran aikin gursumeti ko daga goldsmith aikin da suke kenan da masu tsabtace gold ya koma tsagwaron gold din shi za a amfani da shi shine Bahaushe yake kiran gursumeti to wannan abin da ake na kona hilyatin abin ado au mata'in ko wani abin amfani to shi ma zabadun mithluhu ai zabadun mithlu ma fil ma'i ma'ana za a yana da kumfa irin kumfar tarkace marar amfani wadda take a ruwa in an yi ruwan sama din nan wannan kumfa da za ta zo ta tafi shi ma akwai kumfa ta zinare wadda ake ware ta daga tsagwaron ainihin ruwan zinaren mai kyau to sai Allah ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil wannan shine misalin da Allah ke bayarwa ke nuna mana dangane da abin da ya shafi gaskiya da ƙarya a can misalin farko me ne gaskiyar ruwan menene ƙaryar kumfar yawa a wannan misali na biyu menene gaskiya zinare menene ƙarya kumfarsa to sai daga nan sai ya ce fa amma zabadu amma ita kumfar fa yadhhabu jufa haka za ta fi a banza ta bushe ta kaikashe sai ta tashi sai ka neme ta karasa ba ka bukatar ka tara yara su je su kwashe ma kumfa kumfa ba abin da ake da ba wata wahala wajen maganinta wannan yana nuna maka kuma ashe da shubuha da sha'awa idan aka ce za su yi fada tsakaninsu da junansu tare da wahayi da ilimi to ba su da ƙarfi kuma mishi abin yadda kumfa ba ta da ƙarfi dangane da ruwa yanzu zai gama da ita to haka nan wahayi in ya samu zuciya mai kyau sannan kuma abin nan ya zo ya samu abin nan kai nake so in ce kumfar wato ta shubuha da sha'awa haka zai maganinsu ba za su samu ƙarfi ba fa amma zahabu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa amma abin da zai amfani mutane sawa'un min al-ma'i aw min al-hilyati والذهب والفضة وسواء كورواني كاجشين أبن ذي أمفاني متاني كو كما زينارا شما ذي أمفاني متاني فيمكث في الأرض سيزون أكسا سيزع يسمو استقرار يسمو تبتا كذلك يضرب الله الأمثال حكا إذن مثالا دا ألا كبقوا حكا سكي دا كو حكا سكي كمو جنبيان حكيك أن إلمي yadda zai fito maka da abu garai ka gane shi kuma duk yadda zaka yi ka soke wannan misalin ba zaka iya ba ko akwai wani mai ilimin harkar ruwa da zai ce wannan misalin ba daidai bane ko a ce ruwa ba kumfa ko kaza da kaza ko kuma wani mai ilimin harkar abin da ya shafi zinare da azurfa da yadda ake tsabtace su ya gaya maka wannan misalin ba akan hanya yake ba babu shi to irin yadda wannan abin ke faruwa wannan duka misali ne tunda ya ce mana misali to ashe wani abun ake nufi ba wannan zahirin ba kun gane abun to me ake nufi shine maganar zuciya idan ruwa ya shiga ciki abin nan idan wahayi ya shiga cikinta yadda yake maganin cututtukan da muka yi magana akan su to mu je can gaba misali na biyu da ya bayar shine annari shi ma da kuma alma'i a wancan an fara da alma'i sannan aka kawo annari dangane da wahayi sai kuma ya kawo dangane da bayin Allah su kuma sai aka kawo misalai shi ma guda biyu alma'i wan nari, amma aka fara ambatan annari din kafin a fari alma'i. Amma kun dai gane me ake nufi da alma'i da annari din? Yawwa, misali guda biyu shi kuma da suke da alaka da wuta da ruwa din, amma kuma dangane da bayin Allah su kansu bayin, yadda suke daukar ilimin, yadda ke tasiri, yadda wahayin ke tasiri a zuciyarsu. Ga su guda biyu, Allah maduki ce masaluhum kamasali alladhi istawqada nara, suratul baqara. Kwatankwacin su, misalin su shine kamar mutumin da ya hura wuta. Falamma adha'at ma hawlahu, kun ga amfanin wuta shine me? Al-ida'a wal ishraq. Yawwa, da haskakawa da bada haske shine dama amfanin wuta. To yayin da ta haskaka ma haulahu, abin da ke kewaye da shi mutum, zahaba Allahu bi nurihim, sai Allah ya dauke hasken ya tafi da hasken. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, sai bar su a cikin duhu ba sa gani. Ya siffanta su da wata irin sifa, summun qurani ba sa ji, bukmun baybayi ba sa magana, umyun makafi, wani duka siga ne na jam'i. Idan ɗaya za a faɗa asammu, kurma kenan guda ɗaya, ko abkamu shine bebe marar magana, a'ma shine makafu, siffarsu kenan. Jam'insu su waɗannan mutane, tunda haka ya kawo masaluhum, yace ba masaluhu ba ma mutum ɗaya bane, shi yasa ya kawo shi wannan. Summun haka suke, kurame, bukumun bebaye, umyun makafi, ba sa gani. Fahum la yarji'un, to ba sa dawowa. Kun ga an bada kwatankwacin me yasa? Saboda munafiki dama da su ake magana, zuciyarsa a cike take da shubuha da sha'awa da cutar kafirci da munafinci. Sun an haskaka musu ga haske, wannan kun ga ba haske ne dama daga ciki ba, ko haske ne daga waje, don su ga hanyar da za su tafi. Ga Qur'ani an buɗa, an gaya musu, sai Allah ya ɗauki hasken Qur'ani, saboda ba zai amfane su ba, sai basu cikin duhu. Wannan shi ne kwatankwacin yadda alaƙar zuciyarsu take dangane da wahayi. Fa hadha al-masalu an-nari, wannan shi ne misali na wuta. Thumma qala, sannan sai Allah ya ce, aw ka sayyibin min as-sama'i, ko kuma ma'ana wani misalin daban, ka sayyibin, as-sayyibi ana nufin ruwan sama, kamar ruwan daga sama da ya sauka. Shi kuma ya yake, auka sayibin minas sama'i, fihi zulumatu wa ra'du, a cikinsa akwai duhu, abin nan duffai da kuma tsawa. Fihi zulumatu wa ra'du wa barqu da kuma walqiya. Me ya faru? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hazara al-mauti, suka dauki yatsunsu da hannayensu suka toshe kunnuwansu don tsoron tsawa kata taba su. Wannan kun ga shi kuma misalin me shi ma ruwa ne, yadda yake a zuciya dangane da abin da ya shafi munafiki shi kansa, ba ruwa dangane da abin da ya shafi kwanciyarsa a ƙasa ba, kamar da aka bayar a misalin suratul Ra'd, yadda ruwan in ya zo yake tasiri akan shi bawa, shine wannan misali na biyu. Duk dai wannan na san mun yi shi, mun magana a kansa. To bayan ya gama sai ce, a dunkule dai abin da yake so in gaya maka, shi ne ce wal maqsudu anna salaha alqalbi, cewa gyaruwar zuciya da cin nasararta, mawqufun ala hadhain alaslain, sai an samu waɗannan asali guda biyu, sannan ake samun su. Ba za mutum baya da za a iya ci nasara wajen gyaruwar zuciyarsa, sannan kuma ya ci nasara har yanzu wajen abubuwan da yake na rayuwa da duniya da lahira, sai idan an samu wannan asali guda biyu, da rayuwa da kuma haske. Kamar yadda Allah maɗauki ya faɗa, ya ce, in hadha a in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, wannan wahayi da aka yi ba wani abu ne illa ambato ne, kuma abin karantawa ne mabayyani, gawa li yunzira man kana hayyan, dan ya zama abin gargaɗi ga wanda yake rayayye, mutumin da yake yana da rai zuciyarsa mai laifi ashe kenan amfanuwa da alqur'ani Allah ba mu labarin cewa amfanuwa da alqur'ani yana samuwa ne ga mutumin da yake mai rai idan mutum ba shi da rai to ba zai amfani ba da alqur'ani gargaduwa da shi har yanzu in ba shi da rai shi ma ba zai amfani ba sannan kamar da Allah madauke ce ne har yanzu inna fi zalika la dhikra wannan abin tunasarwa ne liman kana lahu qalbun ga mutumin da yake da zuciya me yasa aka amfani zuciya saboda zuciya nan ne asalin inda yake amfanuwa da wahayi da wa'azi da ake bayan Allah madauki ya kawo mana wa'azin da ya kawo a cikin suratul qaf sannan Allah madauki ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ya ku din suka imani ku amsa wa Allah da manzansa ya maimaita jar wa majrur dangane da ar-rasul saboda ta'akkada da karfafa maganar shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama masdari ne na waɗannan abubuwa maganar sa yuhtajju biha wa yu'malu biha kama yuhtajju wa yu'malu bil qur'an maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kafa hujja da ita ana kuma aiki da ita kamar yadda ake aiki da alqur'ani yadda alqur'ani yake hujja to haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke hujja dan haka ba dama mutum yayi musulunci babu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maimaita jaru wa majrur din yana nuna maka haka ko ba ku fahimci haka ba kun ga abin da yake nufi da jaru wa majrur din aina yake bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai shi ne istajibu ku amsa lillahi bai ce war rasuli ba sai ce walir rasuli kun gane wannan shine maimaita jar wa majrur maimaita jar harfin jar kai nake so in ce an maimaita harfin jarra an sa shi a lafazin jalala aka kuma sa shi a lafazin ar-rasul dan ya nuna mana cewa wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wajen karfinsa da hujja da shi kamar yadda wajibi a yi aiki da alqur'anin Allah to haka yake wajibi a yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza da'akum lima yuhyikum in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku gani me zai rayar da mutane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi menene ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gashi ne yace min al-ilmi wal imani da ilimi da imani shine abin da ke cikin alqur'ani shine abin da ke cikin kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'tiqalan wa qawlan wa amala wadannan abubuwan su zaka samu abin da shafi aqida da abin da ya shafi furuci na baki da kuma abin da ya shafi aiki don haka fa ulima anna mautal qalbi sai aka san cewa mutuwar zuciya wa halakahu da halakarsa bi faqdi zalika tana samuwa ne in an rasa waɗannan abubuwa guda biyu da ilimi da imani duk wanda ba shi da ilimi duk wanda ba shi da imani to shikenan zuciyarsa ta mutu kuma ba zai ga haske a gabansa ba to nan ne za mu tashi wannan abu ne na faɗa mana mun yi shi a darasinmu na ƙarshe sai ce wa shabbaha subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta man la yastajibu li rasulihi bi ashabil quburi ya kwatanta ya kamanta waɗanda ba sa amsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta su bi ashabil quburi da mutanen suke cikin kabari matattu kenan me ake nufi da man la yastajibu li rasuli wanda bai amsa wa manzo ba sallallahu alaihi wasallam ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ki zuwa kamar a zamanin manzo Allah ne lokacin da yake da rai ba wannan ake nufi ana nufin bai bi saƙon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko annabi kuma shine annabin ƙarshe babu wani manzo da zai zo a bayansa wannan kasancewar babu manzon da zai zo a bayansa har tashin alkiyama shi yasa dole shari'arsa ta zama ta fi kowace siffofinsa na kamala sun fi na kowa babu wanda za a talla a yi koyi da shi har kiyama ta tashi wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata shari'a da za ta kai tasa ballantana a ce wani zai zo daga baya a zo a bi shi shi yasa dole komai na Allah da ya barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda zai kai har tashin alkiyama ya zama shine kammalalle. Kuma dole abinda ke cikin alqur'ani na labarai har kiyama babu abinda zai karyata su. In ya yadda da mutum to ya yadda da shi har kiyama. In ya kafirta mutum to yana nan a kafiri har kiyama. An gane wannan zancen? Saboda me wannan manzon na ƙarshe ne, babu wani wahayin kuma da zai zo. Littafin ƙarshe ne, babu wani littafi da zai zo daga baya don ya soke wannan da ake ciki. Wannan yana cikin dalilan wajibcin kammalar alqur'ani, kuma sannan dalilan wajibcin kammalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na taɓa ambata mana wani littafi da malam Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi, wani mutumin Indiya, ya rubuta sunansa Suratani Mutabaddatani, surori guda biyu kishiyoyin juna, da yake magana akan yadda ya kamata a fahimci matsalar Shi'a. Daga cikin abubuwan da ya karrara kafin ya shiga cikin littafin sai da ya kawo waɗannan abubuwan, yake cewa ba zai taɓa yiwuwa ba saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah zai ba shi ya zama cewa a cikinsa an samu wata matsala da za ta dawo musulunci ya lalace, a ce ba Qur'ani ne gaskiya ba, ba sunna ce gaskiya ba. Daga cikin abubuwan da ya ambata shine wannan abin da ke ambata. Tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe, tunda alqur'ani shine saƙo na ƙarshe, to ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ba a nan gaskiya take ba. Duk wani da zai zo daga baya kawo maka ka je ka kama wani daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma qur'ani ba, to bai taimaka maka ka ci nasara ran tashin alkiyama, ya taimaka maka ne ka yi hasara, hasarar da za ka yi nadama, nadama da babu dawowa a gyara. Allah tsare mu. Don haka wannan misali ne dai na bayan. To nan ya magana akan wanda bai amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kamar mutumin da ya mutu ne yake cikin kabari, gashi dai da rai na numfashi, gashi da rancin abinci, ya mace ya koshi ɗazu, amma kuma an ce masa ga Allah ya ce kaza, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, sam ba ruwansa da wannan. Wannan magana ba ta yi masa tasiri a zuciya ba, ba ta yi wani abu na ta gyara shi ba. Hukuncinsa da yake nan dawa wanda ya mutu yake cikin kabari. To sai ce wa hadha min ahsani tashbihi, yace wannan tashbihin, wannan kamanta abubuwa guda biyu, a ce abu kaza kamar abu kaza ne, yace wallahi shine mafi kyawun kwatancen abu da misali. Duk yadda zaka kwatanta wani ka ce wani ko yayi kama da wani, shi ake ce ma tashbihi. Idan ku cewa kai wani shine wani, kwatanku kamar wani, ka san dai tunda wani an san shi daban, wani ma an san shi daban, ka ce wani shine wani, wani shine tamthili. Siffofinsu gaba ɗayansu ta kowane ɓangare ɗaya ne, wani shi da ake ce ma tamthil. Tashbihi kuwa shine kamancece ne tsakanin wani abu da wani abu ta wasu abubuwan, ba gaba ɗayan abubuwa ba. Za a ce wannan fari ne kamar wani, wannan baki ne kamar wani, wannan dogo ne kamar wani, kaga ba duka siffofinsu ba. In ku suka zama identical shine ake ce ma tamthili. In kuwa sun zamu ɗan similarities, wannan ya ɗan ɗauko kamar wannan, wannan ma ɗan ɗauko kamar wannan, shi ake ce mai tashbihi. Wani shi ne bambancin tashbihi da tamthili a larabce. To kwatancin da Allah maɗauki ke yi duk a Qur'ani, wannan misalin yana cikin mafi kyawun kwatance da Allah maɗaukaki ya mana, ya ce abu kaza ya yi kama da abu kaza. Matattu ko a ce waɗanda suka ƙi bin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar matattu suke. To babu wani misali da ya kai wannan kyau, ko in ce yana cikin misalan da suka fi kowane misali kyau. Sai ce fa inna abdanahum, ga yadda zai fito maka da abin ka fahimce shi. Sai ce fa inna abdanahum quburun liqulubihim, domin kuwa jikunan su waɗanda suka ƙibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan, jikinsu kabari ne ga zukatansu. Ka gani zuciyar gata tana nan, tunda an san wanda ake wa magana ya san ba mutuwa ce ta rashin rai ba, ashe me ake nufi? Mutuwa ce ta zuciya saboda rashin amfanin zuciyar, ba ta amfana da abin da ake gaya mata ba. qur'ani yazo bata tasirantu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan sa an yi bayani duk ba su tasiri a zuciyar ba to wannan zuciyar in ba matacciya ba irin wannan sako mai karfi ku duba fa sako ne wanda Allah madauki ya ba mu labari cewa da dutse aka saukarwa da dutsen ya tsatsage ashe ko ka kike nan ba in kana neman dalilin da yasa ba ai amfani da alqur'ani ba da hadisai to ba za ka same shi a cikin sakon ba a sai dai a wani abu daban ba sakon ba ba rashin karfin sakon bane alqur'ani yafi komai karfi an gane zance tun da gashi da a ce dutse ne ya dauki nauyin a saukan masa da wahayin alqur'ani da kike cewa zai yadda Allah madauke faɗa ba ya ga mana ba sai mun maimaita ayar ba amma gashi zuciyar dan adam wanda shubha da sha'awa ta cika ta in kaga qur'ani yazo bai maganin shubha da sha'awan nan ya kore su ba in kaga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta fita kowane dan adam wajen kyau da zubi da uslubi da tasiri da gaskiya sannan kuma da abin da ya shafi ni a iya kwatance da iya misali da daidaituwar abu ya zama daidai yadda ake son sa da kuma da kamala duk inda kake son magana mai kyau to ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba bayan alqur'ani kun yadda da wannan ko baku yadda ba to a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga maka abu qur'ani an faɗi abu a ciki duk ya wuce ka wuce baka yadda ba to yana nuna zuciyar ta kuma ta ga mai dai mutuwa ta babu rayuwa a cikin ta babu haske a cikin ta babu rayuwar da za ta motsa ta sa haraka babu hasken da zai gane hanya zaka ta bangarorin nan guda biyu duk mutum a cikin bata yake to jikin su ya zama kabari ne ga zukatan su faqad matat qulubuhum wa qubirat fi abdanihim zukatan ne suka mutu sai ya zama aka binne su a cikin jikin shikenan ta kuma magana ta kare shi ko wanda ke cikin kabari duk maganar da ake a duniya yana jinta duk kiran da zaka yi masa ba zai amsa ba gashi inji Allah inna Allah fa qala ta'ala inna Allah yusmi'u man yasha'u Allah yana jiyar da abin da yaso yusmi'u yana jiyarwa ga abin da yaso in ya ga dama duk abin da yayi Allah yake so ya ji wata magana to wannan abin zai ji وما انت بمسمع من في القبور اما kai baka iya jiyar da wanda ke cikin kabari Allah ne yake gaya manzansa sallallahu alaihi wasallama duba ku ga wata hikima ta Allah hai Allahu akbar dan Allah ka kullina in wani abu ya shige ni naji dadin sa sai in ce dan Allah mu rika fahimta alqur'ani ko ku duba ba cewa akai ya ku mu'minai ba ku iya jiyar da mutanen da suke cikin kabari ba sai a ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kansa duk zancen da zai to ne cikin kabari ba zai ji ba in kuwa shi in ba zai jiyar da wanda ke cikin kabari ba to ina ga mu kun gane wannan kwatancen misalin shi ne kada wani ya ce ai mu ne ba za mu iya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya sai Allah ya ce wa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam duk zancen sa to ne cikin kabari ba zai ji ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya fada ba zai ji ba ba su ji ba sai iya inda Allah ya ba mu labari ko shi ya ba mu labari cewa suna ji wannan akwai istithna'i kamar matattun yakin Uhudu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cikin rijiyar da aka jefa su ya yi magana daga cikin kafirai sai ake cewa yake magana da baturci suna ji irin yadda ku kuke ji ko ku ma ba ku kai su ji ba haka ya ga mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan misali ne na iya abin da yake yustafna min hada in ba haka ba a ka'ida ita ce sauran maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi su wanda suke cikin kabari suna ji ba sa ji to kamar yadda wannan yake haka haka duk abin da yake faɗa na wahayi da alqur'ani da maganganunsa da zai matattu cikin kabari ba sa ji to haka kuma dama shi ne darasin kuma da ake so a gaya mana duk mutumin da yake kafiri ko yake amsa wa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk kiran da za a yi masa shi ma ba zai ji ba kamar saboda me saboda kamar zuciyar ce ta mutu ba za ta amfani ba an gane misali
إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور سيسي ولقد أحسن القائل مواكي ديكي فدو متمغنى يا كوتا الماوردي شي يكا wannan baito shi a cikin littafin sa adabu dunya waddi kuma ya dangana shi zuwa ga wani yace ba'abu ashabi hadha al'asr wani daga cikin ma'abuta wannan zamani ya fada zamanin maawardi a karni na 6 ya rasu maawardi daga cikin manyan malaman madhhab ash-shafi'iyya yana da littafai da dama daga cikin su akwai adabu dunya waddi ladabi duniya da kuma addini to a cikin wannan littafin shi ne ka wannan baiti ko in ce baitoci guda biyu wa fil jahl qabla al maut maut li ahlihi wa ajsamuhum qabla al qubur qubur wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum hatta an nushuri nushuru wannan sune baitoci a wata abin da yake a cikin asalin littafin na Maawardi cewa a wannan baiti na biyu bayan ya fadi wancan wa fil jahli qabla al maut maut li ahlihi wa ajsamuhum qabla al qubur qubur cewa wa inna imra'an lam yahya bil ilm mayyit wa inna imra'an lalle mutumin da lam yahya bai rayu ba bil ilmi da ilmi mayyitu wa laysa lahu ba wa laysa lahum ba tunda yace wa inna imra'an sai ce wa laysa lahu hatta nushuri nushuru wannan kuwa wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim ya fi kama da baitocin da su arraji suka faɗa na nadama din nan da suka yi na ilmul kalam mun taba kawo shi anan cikin wani darasi da Allah wannan din ne ya ja hankalin Ibn al-Qayyim ya kawo wancan ƙarshen baitin kuma siyakin da ya tafi ma asalin baitin wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyit wa laysa lahu hatta an-nushuri nushuru shine abin da ke cikin littafin Maawardi Allah ya san fahimta to me yake faɗi a wannan baiti yana cewa wa fil jahli قبل الموت موت لأهله قال ما إلي من إسكسان قائلو جن لا ربشي نمبتدى دا خبر نسك جوية وانا بيت سك ميدا مبتدى دا خبر نسك ساسو كم أميدا مبتدى يفارا دا قفر فم وغنى دا صورا نسو زي غانا بيا دا نسانيكي أنك باتت دا جار ومجرور نسيني خبر وفي الجهل كما تكين جاهلتي قبل الموت wannan zarafi ne kuma mudaf ila al-maut in ka cire su kaman jumla ce mu'tariba mubtada shine maut ko sahha ta'khiruhu wa in kana asluhu at-taqdim li'annahu sabaqahu al-jar wa al-majrur wa kunti sahha kaunuhu nakiratan li'annahu mu'akhkhar a ka'ida mubtada na zama me ma'rifa to yanzu ya zama nakira kasancewar sa mu'akhkhara shine yana cikin sabubban da suka jawo ya zama nakira ba komai a ka'idar larabci na duk kun san wannan mutsale shi abin da yake faɗa kamar ka ce ne mutuwa ce ga jahilai ko a ce shi jahilci mutuwa ce ga jahilai tun kafin su mutu shine abin da baitin yake faɗa jahilci mutuwa ce ga jahilai tun kafin su bar duniya ma'ana duk jahili matacce ne gawa ce take yawo da kafarta shi abin da baitin ke faɗi duk mutumin da yake jahili gawa ce take yawo a duniya Allah kyauta kowannan magana ta isa mutum ya fushi ya zuciya ya zo ya ilimi ta wani bawan Allah ana tambayar sa wani mai hikima wai aka tambaye shi da ilimi da dukiya wanne ne yafi sai ce ilimi yafi saka ce to ya aka ga malamai suna zuwa kofar gidan masu kuɗi ko
ana samu haka ai malami yana zuwa kofar gidan masu kudi duba da yake mai hikima ne bari ku je da juye abin inda kai ne aka ce malami ya zo kofar gidan mai kudi dama abin zaka ce wannan ai ba abin kirki ba ko makwadaici ne ko ya zubda darajar ilimi sai shi mai hikimar ya ce malaman ne suka san amfanin dukiya su kuma masu dukiyar ba su san amfanin ilimi ba kun gane abu duk wanda ya san amfanin abu zuwa wurinsa yake duk wanda ya san amfanin abu zuwa yake inda zai same shi to mai dukiyar da ba shi da ilimi bai san amfanin ilimi ba ne ba dan haka ba da ya bar wannan maganar dukiyar ko da bai batta ba zai tafi da dukiyar tasa dan ya je ya samu ilimi amma bai san amfanin sa ba shi yasa ya zauna inda yake shi kuma mai ilimi ya san amfanin dukiya akwai abin da ba zai tafi ba sai da dukiyar wannan abin ya ango ya tafi neman dukiyar dan ya amfani da ita ga ilimin sa kuma yana tare da shi kun ga ya juya abin maimakon ya zama zagi ga malami ya zama abin yabo ga malami kuma ya zama zagi ga wanda yake mai dukiya ne kuma jahili Abdulmalik ibn Marwan yana wa ƴaƴansa nasiha yake cewa ta'allamul ilma wallahi ku je ku nemi ilimi ku yi karatu yace in kuka yi karatu in kun yi shugabanci kun zama kuna da shugabanci kuma kun yi karatu yace fuqtum to kun yi sama kenan ba kuma za a cin muku ba yace in kuma kuna tsakiya kuka samu ilimi to za ku samu shugabanci za ku matsa sama ku zama kuna shugabanni in kuma wa in kuntum suqatan in kuma a baya kuke can ƙasa kuka samu ilimi to ishtu za ku rayu kun gane wannan matakin guda uku in kana da shugabanci kana da ilimi to shugabancin ma ya fi tafiya saboda kana da ilimi in kuma ba shugabancin ne da kai ba kana da ilimi to ya fi maka sauƙin samun shugabancin Allah na ba da shugabanci ga wanda yake da ilimi kuma ya tafi daidai in kuma a ƙasa mutum yake ba shi ne mai kuɗi ba ba shi ne mai mulki ba ba wani abu ba amma inda yana da ilimi to zai rayu rayuwa ta mutunci kuma ba zai samu matsala ba a rayuwarsa don haka duk inda ilimi da yake ya fi fa'ida a kan duk abin da mutum zai samu mai mulki duk yadda yake da mulki ba zai ji daɗin mulki ba in yana jahili bal matsala za a samu matsala mummuna za a samu mai mulki kuma jahili tunda yana da yana mu'amala ne da wa da mutane mutane kuma a cikinsu akwai masu ilimi akwai jahilai to idan har akwai wata fi'a da ba zai iya ta'amuli da ita ba saboda sun fi ƙarfinsa to shi ne a baya shi ya faɗi kuma mulkinsa ba zai daɗi ba an fahimci zancen yawa to haka nan idan kuma mutum ya zama yana da ilimin ya haɗa da dukiyar ya haɗa kuma da mulkin to sai komai nasa zai fi sauƙi mu kyale wannan mace mu kama mu ƙarasa baitin ko wa fil jahli qabla al maut mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al qubur qubur jikkunansu qabla al qubur tun kafin kabarin na duniya wanda ake zuwa makabarta a tona rami rami da ake tona shi da abin tona tona magirbi da sauransu to ajsamuhum wannan jikin nasu qubur kaburuka ne an gane shi ma ba matsala wannan wajen fahimtar sa to sai ce wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim kuma rayukansu suna cikin kewa suna cikin kewa min jusumi daga jikin nasu jikin daban su daban ba wani abu da jikin ma yake musu da amfani walaysa lahum hatta nushuri nushuru ba su da tashi da za a tashe su har kiyama ma'ana mutuwan nan haka za su dawwama har abadan abada har kiyama ta zo duniya ta tashi to suna matattu saboda me saboda jahilci ya bayin Allah wallahi ina mana nasiha mu tashi mu karatu tashi kai karatu karatun da zaka mallake shi kulli ina faɗa mana wannan karatun da zaka ji kai ma ka isa ka koya ma wani duk inda ake karatu samu littafin ka da kai ake yi kar ka zama iya dan sauraro tare da cewa dan sauraron ya go wanda kuma bai ma zo ba to amma a ce kuma kana da littafin kana bi da kwadayi da nahama ka san nahama ka san ilimi ana san nahama a harkar duniya ko ba a san nahama nahama ita ce hadama a ganka a harkar ilimi kana da hadama ka kwaso wannan ka kwaso wannan ka haddace wannan ka haddace wannan shine nahama to ana san wannan Allah ne ya tsinke mu to sai ce walaysa lahum hatta nushuru nushuru in kuma ka kawo wancan abin da na ambata mana na farko wa inna mar'an kuma lalle mutumin da lam yahya bil ilmi bi rayu da ilimi ba mayyitun matacce ne walaysa lahu hatta nushuru nushuru kuma har zuwa tashin alkiyama shi matacce ne ba shi da tashi ma'ana ba zai tashi ba amma kun gane dai baitocin nan da abin da suke faɗi to ayi karatu ayi ilimi galibi mun sha maganan nan a ilimi cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce maka ilimi to ana nufin ilimin shari'a in aka ce ilimi ilimin shari'a ake nufi ilimin shari'a ilimin musulunci ilimin qur'ani ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ilimin da zai fitar da kai ya amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira ilimin da ba shi ba kuwa matukar abin da zai yi sai idan an yi wata niyya daban to shine zai amfani a lahira in ba haka ba iya kasa duniya duk abin da ka karanta a duniyan nan a ilimin boko duk abin da ka fahimta duk matsayin da ka kai a kowanne ne yanzu baka tsayawa ka bada misali galibi muka ta misali a ce likita ko injiniya yau ba wannan kawai ba yanzu ilimomi sun yi yawa da baka tsaya ka faɗi iya wannan duk ilimin da rayuwa ba ta daɗi sai da shi to ka je ka same shi a ce kuma ka kai ƙimma a cikinsa ka kai abin da ake ce ma profesa abokwance in dai aka ce ba wani profesa ne ya farfashe kawai ko ba ilimi ya riga ya faffasa jikinsa ya ratsa ko ina akwai ba wai ba haka ba ina nufin haka profesa yake ba kawai dai kalma ta ce idan mutum ya zama profesa a fagen da yake ana ɗaukar ya gama ƙurewa to amma fa idan har ba shi da ilimin addini wallahi abin tausayi ne shi duk abin da kake profesa a cikinsa in baka san addinin ka ba ran da ka faɗi ka mutu shikenan wannan abun in a jami'a kake ɗaliban da kai wa supervision sun amfana ɗaliban da kai wa lectureship a aji sun amfana rubuce-rubucenka littattafai ne journals ne conferences da kaji wanda ya je ya amfana wanda kabarwa ya amfana amma kai a ƙashin kanka me ka amfana da shi bayan an mutu kafin ka mutu ne ka ci albashi ka gina gida an sai mota yara da sauransu su ma sun yi karatu amma ana faduwa ana mutuwa wallahi profesa ta kai amfanin ta ya gama sai idan waɗancan abubuwan da kai na ilimin nan akwai abin lada a cikinsu to shine sai ladan ya kunu jariyan yana gudana saboda ilmin yuntafa'u bihi ko ba ka bane idan ilimi ne da ake amfani da shi to zaka samu ladansa yana gudana in ba haka ba maganar ta kare shi sa muke faɗa ya jama'a dole ne fa mutum ya yi ilimin addini ko me kake yi kar ka ce ni ai dan boko ne ba ruwa na da wani ba layi na bane ba ce akai ka je kai digiri a Islamic studies ba kar ma kai digiri in ba ka so ka tsaya a inda kake kai bokon ka kai aikin ka amma lallai abin da zai shigar da kai aljanna wajibin ka ne ka tsaya ka san shi in ba ka da shi duk girman takaddunka wallahi ba za su yi ma amfani ba a lahira dai ba shine zai determining inda za a sa ka ba wannan ilimin na Qur'anin nan da hadisin nan da zaka karanta yadda zaka aqida ka ta gyaru ka san me Allah yake so kai imani da shi ka san haƙin Allah haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ka ka san yadda zaka bauta wa Allah ta hanyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka koyi alwala ka koyi tsarki kai kai sallah da sauransu waɗannan abubuwan su ne tsiranka wannan abu bai kamata a ce sai mutum ma wa'azi akai ba ka dauko kwatancen wancan zancen da muka yi na mai kuɗi da bai zo gun mai ilimi ba saboda me saboda bai san amfaninsa ba to in dai ka san amfanin ran kiyama da shi za a yi maka hukunci to Allah ka tashi maza maza ka je ka nemi ilimi Allah kyauta mu ci gaba sai ce wali hada dan haka ne ma ja'ala subhanahu wahyahu alladhi yulqihi ila al-anbiya'i ruhan don haka ne ma Allah subhanahu wataala ya sanya wahayinsa da yake sanyawa annabawa shi ya sanya shi ya kira shi ruhan ya kira shi mene ruhi qala ta'ala yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi yulqir ruha min amrihi Allah yana jeho yana sakin yana aiko ruhi haka ya kira shi Allah yana aiko ruhu nan wannan ji ai mun yi wannan ayar a baya ko ko ba wannan darasin bai ar-ruh yana zuwa da ma'anoni daban-daban akwai ruhi na jikinka numfashinka rayuwarka ana kiranta me ruhi wanda in ya fita mutum ya mutu ruhi kuma yana zuwa qur'ani har yanzu ma'anarsa mala'ika jibril musamman to amma nan ruhi ana nufin wahayi saboda kaga ba zai ce yulqir ruha a ce yulqil malaka yana ya ko ya jeho mala'ika ba ko ya jeho maka rai a'a kuma musamman ya bambance shi ya tantance shi ya fayyace shi ya ce min amrihi daga lamarinsa ko yulqir ruha min amrihi ko daga umarninsa Allah yana sako da yana jeho da yana aiko da wahayi daga umarninsa ala man yasha'u min ibadihi akan wanda yaso daga cikin bayinsa kaga kenan nan suna aina nufin wa su ayi man yasha'u min ibadihi annabawa da manzanni to yana zabar wanda yaso a cikin su yana sako masa wahayinsa to kun ga ashe kenan ar-ruhu anan me ake nufi wahayi fi mawdi'ain min kitabihi ya faɗi wannan a wuri biyu a cikin littafin sa wa qala kuma yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan kamar haka muke maka wahayin ruhan min amrina ruhi daga umarninmu ko lamarinmu a ayar ta biyu da yake wannan mana ya kawo mana cewa wal mawdi'u thani fi qawlihi yunazzilu al mala'ikata bir ruhi min amrihi ngani yana aiko mala'iku yana saukar da mala'iku yana saukar da su ya aiko su bir ruhi da wahayi min amrihi daga lamarinsa wannan sabanin tanazzalu mala'ikatu war ruhu kun ga nan wancan al mala'ikatu war ruhu nan ana nufin mala'iku tare da mala'ika jibril wannan ko tunda an ce bi wancan wawun ce ta atsafi mala'iku tare da wannan kuma yunazzilu al mala'ikata bi ta munasaka ce da musahaba wannan ba'un din ma'ana kenan mala'iku suna sauka tare da wahayi daga ubangijinsu an fahimci abin alaman yasha'u min ibadihi dole ya faɗe shi sannan kuma shi kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muke maka wahayin ruhan wani ruhi min amrina wato wahayi daga lamarinmu li'anna hayatal arwahi me yasa aka sanya wa wahayi suna ruhi li'anna hayatal arwahi wal qulubi bihi domin kuwa rayuwar shi rai su rayuka su zama rayayyu wal qulubi haka nan kuma zukata zuciya zuciya su zama rayayyu bihi to da wahayi ne suke rayuwa ma'ana shi wahayin nan shine sababin rayuwar zuciya shine sababin rayuwar rai shi ran da kake da shi yana da rai menene ransa wahayi in ya samu wahayi ya kintsu da shi ya shiryu da shi to shine zai zama rayayye rayuwa ta hakika ba rayuwar numfashi ba Allah sa an gane wannan shi ma sai ce wa hadhihi alhayatu at-tayyibatu allati khassa biha subhanahu man qabila wahyahu wannan ita ce rayuwa mai dadin nan wanda Allah madaukaki yake bance waɗanda suka karbi wahayinsa wa amila bihi kuma suka yi aiki da shi faqala inda Allah madauki ke cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba duk wanda ya aiki na ƙwarai min dhakarin aw untha namiji ne shi ko mace wa huwa mu'minun alhali yayin da yayi wannan aikin yana mu'mini ma'ana kenan labudda an yakuna mu'minan hatta yakuna amaluhu salihan yawa ma'ana wanda yayi aiki na ƙwarai yayin da yake cikin imani falanuhyiyannahu tu wallahi lallai mun rantsi za mu rayar da shi hayatan tayyibatan rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum ajrahum kuma za mu sakanya musu da ladansu bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyawun abin da suka sance suna aikatawa nan an faɗi abubuwa inda za a yi wannan ihsanin wuri nawa ne biyu da duniya da lahira in mutum ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai a duniya ma zai ji daɗi sannan kuma a lahira Allah zai ba shi sakamakonsa shi ma ya ji daɗi an fahimci abin to mu tsaya an a duk da cewa abin da ya biyo baya ta'liqi ne na akan wannan din yace fa qassahum subhanahu bil hayati tayyiba fi ddarain kun gani Allah madauki yake bance su da rayuwa mai daɗi a gidajen guda biyu gidan duniya da kuma gidan lahira to sai mu tashi inda yace wa mithluhu qawluhu ta'ala misalin sa shine fadin Allah madaukaki wannan zai zama shine a darasin mu na 24 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta na waɗannan abubuwa da muke karantawa yadda muke karanta wannan littafi mai muhimmanci akan abin da ya shafi gyaran zuciya ya Allah mana roƙonka Allah ka sa ya zama mana a sababin gyaruwar zukatanmu Allah ka sa zukatanmu su gyaru irin yadda ake ba mu wannan kwatance da misalai a irin wannan littafi mai muhimmanci tsadan littafin nan wallahi ta kai mutum ya je ya tsaya ya riƙe komai abin da ke cikin wannan littafin in haddacewa ne ya haddace shi saboda ba abin da muke bukata wallahi a zamanin yanzu nan irin a ce zukatanmu suna da kyau duk wani zance da za ka yi na baki da wani abin da za ka aikata in zuciya fa ba ta da kyau ba ta samu wannan tsarkin ba babu nasara a rayuwar mutum Allah taimake mu akan waɗannan abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك